Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmu Si Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asubahin Alhamis 6 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden ya buƙaci Amurkawa ranar Laraba da su jurewa munar cutar coronavirus da ke karuwa. Faraministan Pakistan ya yaba wa shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump saboda fara aiwatar da shirin zaman lafiyar da ke nufin kawo ƙarshen rikici a Afghanistan. Faraministan Habasha ya yi watsi da kiraye-kirayen tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin cikin gida wanda tun ya kashe ɗaruruwan mutane.
Kanan labarin kenan. To ko me yasa majalisar dattawan Najeriya ke son yin tozali da ministan sadarwa kan batun tsaro?
Yaya za ka ma dauke sun ka yi amfani da shi? Misali ko a Saudi Arabia ko a Iran ko a Israel a ce ba kama ya ne ma za ka fara?
To a yayin da wasu ke cewa ziyarar zawarci ce APC ta kai ma tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan, wasu kuma na cewa marmarin PDP aka fara yi. To ko me yasa?
To a waye gari? Buhari kansa yake cewa jarsa mutum ne. Sannan har azo ce wurin APC suna kawo ziyara.
Hukumar kiyaye hadurar motoci shiyar Borno arewacin Najeriya ta gano cewa gudun kauce ma Boko Haram na haddasa hadurar motoci.
Kowa yana so ya wuce wannan danger zone. Kaga shi ganin zuwa Aulu. Daga auna zuwa Jakana da Jakana zuwa Benishin.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma Alheri Grace Abdu na tafa da shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden ya buƙaci Amurkawa ranar Laraba da su jurewa munar cutar coronavirus da ke karuwa. Amma ya ba su tabbacin cewa Amurka za ta yi nasara a wannan yaki da cutar ta corona. Kwana guda gabanin hutun ranar cika ciki, wato Thanksgiving na shekara-shekara da ake yi yau Alhamis, Biden ya alƙawarin tartibin ƙwarin gwiwa don haka a saurara wannan ba zai dawoma ba har abada. Ya ce ana iya samun allurar rigakafin farko na ƙwayar cutar coronavirus a ƙarshen Disamba, yayin da ya sha alwashin za a yi wa dukkan mutanen kasar rigakafi da zarar lokaci ya yi. Da yake magana daga garinsu na Wilmington da ke jihar Delaware, Biden ya ce a halin yanzu Amurkawa na buƙatar yin taka tsantsan. Da yawa sun yi jinkiri ko kuma sun yi bars da su. A bada tazara tsakanin mutane, a sanya takunkumin fuska tare kuma da kaucewa yin manyan taruka. Biden ya ce a duk tsawon rayuwarsa ya saba da yin babban taro na dangi a ranar cika-ciki, amma wannan karan zai yi bikin ne kawai tare da matarsa Jill Biden da ƴarsa Ashley da kuma mijinta Howard Karen. Faraministan Pakistan Imran Khan yana yaba wa shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump saboda fara aiwatar da shirin zaman lafiyar da ke nufin kawo ƙarshen rikicin Afghanistan. Yakin Amurka mafi tsawo. Bayan lokaci mai tsawo ne ake fatan samun zaman lafiya a Afghanistan. Babban nasara ce ga Trump saboda a zahiri ya tilasta wannan shirin zaman lafiyar a cewar kan jiya Laraba, yayin tattaunawa tattalin arzikin duniya ta yanar gizo. Kan ya ƙara da cewa ina jin cewa shugaba Trump ya yi rawar gani a nan, kuma ina da yakinin cewa zababben shugaba Biden ba zai sauya wannan ba saboda babu wata mafita. Saboda haka ina ganin kowa zai yi kokarin tursasa wannan tsarin na zaman lafiya. Tattaunawar ta dauki kusan watanni 20 kafin samun da yarjejeniyar gina zaman lafiya a watan Fabrairu da ya gabata tsakanin abokan adawar biyu a yakin Afghanistan na shekaru 19. Faraministan Habasha ya yi watsi da kiraye-kirayen tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin cikin gida wanda tun ya kashe ɗaruruwan mutane tare da raba mutane sama da 40,000 da mahallansu a ƙasar da ke zama babbar aminiyar Amurka a gabashin Afirka. matsayin da ta firgita jami'an diplomasiya daga Addis Ababa zuwa Washington game da yiwuwar ci gaban rikicin. Jiya Laraba, Prime Minister Abi Ahmed, wanda shekara ta gabata aka bashi lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel, saboda kokarin da yayi na kawo ƙarshen rikicin da ya kunno kai tsakanin ƙasarsa da makwabciyarta Eritrea, ya fitar da wata sanarwa da bata nuna adawa ga ainihin masu adawa da shi ba, wato jam'iyyar Tigray TPLF, amma ga kasashen duniya. A matsayinta na kasa mai cikakken iko, Habasha na da cikakken yancin kiyayewa da aiwatar da dokokin ta cikin yankin ta, inji Abi game da rikicin da ya faru a farkon watan Nuwamba, lokacin da kungiyar TPLF ta kai wa sojojin tarayya hari, kuma wannan shine ainihin abin da muke yi.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ganin yadda miyagu ke amfani da katin SIM na waya wajen tsara sa'asar su. Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci ministan sadarwar ƙasar Dr. Ali Ibrahim Fantami don sanin ko me yasa har yanzu miyagu ke iya amfani da layuka marasa rajista. Madina Dauda gare ki.
Wannan mataki da majalisar ta dauka ya biyo bayan wani kudiri da ya mataimakin marasa rinjaye Senator Emmanuel Bwacha ya kawo zoren majalisar. Bwacha ya kara da cewa yanzu haka yan fashi da yan ta'adda suna tattaunawa domin neman kudin fansa ta hanyar amfani da wayoyi tare da yin nasara da su.
Population Najeriya fiye da miliyan 200 wanzo kasashen da bamu kai su ba wana abubuwan duba su fara wurin ba. Yaya za ka ma dauke SIM card ka yi amfani da shi, misali ko a Saudi Arabia ko a Iran ko a Israel, a ce ba kama ya nema za ka fara?
Shi ma Senator Abdullahi Adamu ya ce duk wani mai hankali kuma dan kasa dole ne batun tsaro ya tayar masa da hankali.
Da ba wani zaman za a yi a kasan nan da za a ce an zauna a yi wani magana mutum daya biyu uku wanda yake maganin harkar tsaro bai shiga ciki ba, to kuma ba abu ne wanda yake zan faɗa a gidan rediyo an ce ai kaza kada ai kaza, a'a, iyaka dai abu da gwamnati wurin baya daidai gwargwadon iyawanmu. Kwana-kwana aka kashe shugaban jam'iyyar APC da jihata Sasako.
Amma a wani abu mai kamar mayar da martani, ministan kula da ma'aikatar sadarwa Isa Ali Fantani ya ba da bayani cewa a lokacin da ya kama aiki an rufe layuka sama da miliyan biyu waɗanda ba a yi musu rajista ba.
Zuwa na da ne akwai SIM da ba a yi rajistarin ba da ake aiki da su a wuri a Najeriya. A ƙarƙashin umarninmu mun bincike adadin su, daga adadin ma ba a samu sani ba, aka samu guda miliyan 9,400 cikin taimakon Allah muka sa a kammala rajistarin da su wanda ba a yi ba a rufe layukansu. A cikin ƙasa da wata guda an rufe layi miliyan 2,200 da wanda ba su yi ba. Kuma tun daga nan muke kokarin sa ido mu ga cewa dukkan wani SIM da muka rajista a Najeriya dan wannan zai taimaka wajen harkar tsaro da kuma abin da ya kamata wannan.
A yanzu dai majalisar dattawa ta ce ta damu ainu da yadda tsakanin masu kariya da mai karewa na ƙara lalacewa a sakamakon haifar da karya doka da oda, kamar yadda aka nuna a lokacin zanga-zangar MSAS wanda wasu ɓata gari suka kwace daga baya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Zuwa gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashin Gumel da kashi na biyu na labaran duniya.
Yunkurin da Amurka ke yi na daƙile barazanar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duk Afirka na cikin wani hali yayin da komandojin soja ke kokawa game da yiwuwar rage yawan sojoji da sauya wasu fifiko, a cewar wani sabon rahoto na gwamnati kan ayyukan yaƙi da ta'addanci. Rundunar sojan Amurka da ke Afirka a halin yanzu tana da dakaru 5,100 da aka jirgi a nahiyar, kuma yawancinsu suna Jibuti ne. Kimanin sojoji 650 zuwa 800 ke aiki a Somalia, tare da ƙarin 760 da aka tura zuwa sassan yammacin Afirka. Jami'an ma'aikatar tsaro na Pentagon suna nuna damuwa cewa ba tare da ci gaba da kasancewa ba, yunkurinsu na daƙile ƙungiyoyin da ke alaƙa da Al-Qaida da ISIS na iya faɗawa wani hali. Jami'an Pentagon sun kasance suna tunanin rage yawan sojojin da aka jirgi a Afirka a cikin mafi yawan shekarar ta gabata, tare da tattauna batun janyewar da ba makawa wanda zai fara a watan Disambar bara. kasancewa cikin rikice-rikice da fama da matsalar tattalin arziki. Fiye da 'yan ƙasar Siriya miliyan 9.3 ne ke cikin hatsarin yunwa a wannan lokaci na hunturu. Inda farashin burodin da ake ba da tallafi ya ninka sau biyu a cikin watan da ya gabata, kuma samun damar agaji ya ragu sosai. Farashin kayan masarufi sun yi tashin goron zabin da ba a taɓa gani ba, yanzu muƙaddashin mataimakin shugaban agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Ramesh Rasanjiham, ga taron Majalisar Tsaro a jiya Laraba. Farashin burodin da ake ba da tallafi, wanda masu fama da talauci da iyalai masu rauni suka dogara da shi, ya ninka sau biyu a watan da ya gabata, yayin da nauyin burodin ya ragu da kashi 15 cikin ɗari. Ya ƙara da cewa ku ɗauki wannan dama ta ƙarshe. A watan da ya gabata, gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta Siriya ta sanya iyaka akan adadin burodi da iyalai za su iya saya, kuma farashin burodin na kasuwa ya ƙaru, ya tashi da kashi 26 cikin ɗari tsakanin Satumba zuwa watan Oktoba, yayin da farashin wasu 'ya'yan itatuwa da kayan marmari ya tashi da kashi 44 cikin ɗari. Wata kotun ƙasar Turkiya a ranar Talata ta ƙara sabbin waɗanda ake tuhuma a cikin ƙarar da ake tuhumar jami'an Saudiya da ake zargi da kisan ɗan jaridan nan, Jamal Khashoggi. Kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito, a shari'ar da Ankara ta ce ana buƙatar bayyana cikakkiyar gaskiyar lamarin game da kisan. Khashoggi mai sukar yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ne. An yi masa ganin ƙarshe lokacin da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoban shekarar 2018. Jami'an Turkiya sun yi imanin cewa an daddatsa jikinsa tare kuma da ɗauki shi, yayin da ba a gano inda gawarsa take ba. A watan Satumba, wata kotun Saudiya ta ɗaure mutane 8 tsakanin shekaru 7 zuwa 20 akan kisan. A shari'ar da masu suka suka ce ba ta gaskiya ba ce. Babu ɗaya daga cikin waɗanda ake ƙara da sunansu. A zaman kotun da aka yi a ranar Talata a Istanbul, zama na biyu kenan kawai na shari'ar da aka buɗe watanni 4 da suka gabata, kotun ta amince da tuhumar da ake yi ta karo na biyu, inda ta ƙara mutane 6 da ake zargi cikin jerin jami'an Saudiya 20 da tuni aka yi musu shari'a ba tare da sun halarta ba.
Zuwa gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu, wanda zai kai mu jihar Barnan arewacin Najeriya, inda hukumar kiyaye haɗurran ababen hawa ta lura cewa wajen ƙoƙarin kauce ma Boko Haram, motoci kan yi gudun da kan haddasa haɗari. Haruna Dauda, Gareka.
Kwamandan ruwa da kare hatsara na jihar Borno, wato Alhaji Sunusi Ibrahim, ya ce cikin wannan shekara kaɗai an samu asarar rayuka 23 da kuma munanan ramuka guda 90 sakamakon hatsarin mota da aka samu a kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu da gudun kaucewa Mahara, musamman ma kan wannan titi da tashi daga garin Maiduguri zuwa Benishek. Kuma wannan hanya ita ce kowane hanya zirga-zirga, sanin cewa ita ce hanya da tashi daga garin Maiduguri har ta dangana zuwa birnin Ikko. Kwamandan Sunusi Ibrahim din da ya yi ƙarin haske game da yadda ake samun yawaitar hatsarin akan wannan hanyar.
Kowa ya san halin da muka samu kanmu a nan Borno. Na ɗaya hanyar dai ba ta da kyau. Na biyu kuma kowa yana so ya wuce wannan danger zone. Kaga daga nan zuwa Auno, daga Auno zuwa Jakana, daga Jakana zuwa Benishek. Wannan in dai ka wuce wannan, to kana ganin ka wuce wajen hanya mai hatsarin da kake tunanin abin da kowa yake tsammani. Ba na so in bayyana abin da nake nufi. Kisa ga kowa da ta gudu cikin wannan shekara an samu haɗarruka guda 11. Kuma daga ciki akwai mutane 23 suka mutu. Bayan haka kuma mutum 90 sun samu raunuka.
Alhaji Ahmadu Musa dai shine sakataren kungiyar direbobi na jihar Borno da ake kira NURTW da mai soma da bayyana irin halin da direbobin suke fuskanta.
Yanzu gaskiya halin da muke ciki hali ne na kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A kullum in ka fita kan hanya baka san me zaka tarar ba. Kuma muna kira ga federal government na Nigeria, musamman hanyar mu, babban hanyar mu tsakanin Maiduguri da zamaturu dan Allah a gyara mana hanyoyi
kamar wani irin matsaloli za a ce musamman drebobin ku suka fuskanta
babban matsalan da drebobin mu suka fuskanta akan hanya shine rashin tsaro akan hanya wallahi yanzu musamman a fa'in ka tashi sakarin Maiduguri da Mangono kafin ka je kosam kamar yadda nake gani za a fita a tara drebobi zaka ga wani za a tare a dauka dreba da mota duka a shiga jeji haka hanyar Maiduguri to damaturuma kwanaki irin wannan ya cika faruwa duk da sojoji suna kokari sun fita suna operation
wannan hanya na Maiduguri damaturu zuwa Kano dai na daya daga cikin hanyoyin da aka ba da kungiyar su tun a lokacin gwamnatin Obasanjo Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna to kamar yadda ba a rasa ji ba wasu kusoshin jam'iyyar APC sun kai ziyara ma tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan al'amarin da ke ta samun fassara kala-kala ga dai Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton
Gwamnan jihar Yobe mai Malaboni kuma shugaban riko na jam'iyyar ta APC na kasa baki daya shine ya jagoranci tawagar zuwa bayarsa da sunan taya tsohon shugaban murnar cikar sa shekaru 63 da haihuwa Cine da jam'iyyar PDP mai hamayya ta Dr. Goodluck Jonathan din ke cewa ziyarar wata manuniya ce da ke tabbatar da cewa gwamnatin PDP ta kwatanta adalci cikin shekaru 16 a mulkin ta. Sai dai Alhaji Sirlami do guda cikin mutane 8 da suka kafa jam'iyyar ta PDP na cewa
gwamnatin mulkin Jonathan mai ba gaya masa ba duk abin za a yi na cin mutunci a yi shi kuma bayan Allah ɗan Najeriya akan cewa suna ganin masu waɗannan manya ne irin su Buhari sun yadda to a waye gari Buhari kan sai ya jira san mutum ne sannan har azo ce wurin AP suna kan su fiyara to ai ba su je gun jira san ba sun je gun PDP ne bare ce idan ana Boko Haram ya kai wata shida na yanzu to masu mulki ne suke yin ta to shi shekara biyar na Boko Haram ya an waye gari tafiya tsakanin Kaduna daga Abuja tajira ba a magana abin fara a Kaduna kwa kasar Zamfara
duk da cewa gwamnonin sun ce ta murna ga tsohon shugaban shine makasudin ziyarar tasu amma manazarta na fassara ta da cewa alamu ne da ke nuna APC na zorci shugaba Goodluck Jonathan sanata Masaudu El Jibril Doguwa da ke zama member a jam'iyyar ta APC ya ce idan hakan gaskiya ne to akwai bukatar gyara
daga lokacin da jam'iyyar da take mulki take bin mutane suke tsuntsuncewa waɗanda za su taimaka a dawa ta zauna demokradiya ta zauna da gindinta afa za a kai inda ake so a kai ba menene ya kai su wajen shi shin yana da alaka da cewa ya dawo cikin jam'iyyar nan ta APC itakara idan kuma su yana da alaka ya dawo cikin jam'iyyar nan ta APC itakara me yasa laifofukan da suka faɗa a baya ba su ne
ko yaya jam'iyyar PDP za ta ji idan ta tabbata Jonathan ya sauye shirka zuwa APC
a PDP kowa da ne kowa ra'ayi kafi karai ta yaran so da kowa da yace abin da yake so in yi ne ga cewa mukin shi ne masoyin sa amma wasu ke batan sa yanzu sai ka lafiya
idan haka ta faru me mataki da jam'iyyar PDP za ta dauka misali
da can ayan sun bata ko su bata ba da can manyan APDP da sai ba kare ne su ba su bata ba sun da aiko
Alhaji Sallami da kenan tsohon gwamnan Jigawa kuma dan kwamitin amintaccen jam'iyyar PDP Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
agaida Mahmud kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka huwa
Assalamu alaikum barkam da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiya ne kan batun cin zarafin iyali da kuma rashin mutunta juna tsakanin ma'aurata bakin da muka gayyata domin musayar miyo sun hada da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayya dan adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Mala Abdurrauf Magidanci kuma mai kula da lamura barista Amina tana bayani akan masababin wannan lamari lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau
duk abin da ya ja mana wannan rashin bin al'adan kamar yanda na kara ita kuma ko kowa zai ba al'adar sa ya zauna lafiya ko kowa zai ba al'adar sa ya ga ba daidai ba to shi Bahaushe saboda al'adar sa da addinin sa sun cakuɗe sun rikice sun zama abu daya to ni zan iya cewa barin addinin mu shi ya jawo mana muka samu kanmu a cikin lalacewar da ta fita kowa
barin dan dora maka abinda barista tace an fasa mata ina da wani statistics anan daga Nigerian Social Institution and Gender Social Institution wanda suka akan gender index violence gender index violence 2016 wanda suka ce 30.5% kashi a cikin kashi 38 din nan da aka yi reporting kashi 30.5 maza ne suka yi violence against women maza ne suka farwa mata kashi 8 ne kadai aka sami mata suka farwa maza
mallam Rahman a cikin bayanan doctor da na barista wanda yake kashe-kashe musamman shi doctor yake cewa kuna daukar matakai na hana su kudin cefa ne na kai musu duka da waye da sauran su wai a lokacin da mace ta bata wa magidanci rai ana cewa waɗannan abubuwan ba su dace ba gashi mallam ya kawo mana kashe-kashe baya shi magidanci baya wani nazari na watakila sigar da zai bi ba tare da ya hana ta kudin cefa ne dan ya azabtar da ita ko kuma da ya kai mata duka ko mu hangulba ba
akwai sigogi da yawa ko da safan nan ma sai na je na ne wani alƙalanci na irin wannan matsalar mutum ne aure yarinya ke zaune sai ɗan hatsaniya ta tashi a tsakanin su ɗan hatsaniyan nan ko ta karata karya ba wannan sakarin nan ba zai isa ko kunnan da kace a dama za a ba wa yara ko za a ba kaza ba sai ya ci aje a shaka watakila abin bata mata rai yayi sai ta mayan masa da martanin da bai mai daidai ba martanin ta mayan masa kuma shine yazo da Allah dan ba na aran roba zan zuba shinkafa ta ce ba za ta bayar ba ta kafa ce dan ba na aran kaza zan ne kaza ba naka bane shi kuma sai ya dauki robobin tunda abinci ma ya baka ta ce ba ka ci ai shi ya zo ba ta ci ba sai ya ɗiba abincin da taliyar da ya faffasa robobin ya dauki katifar jariri ya yanyanta ya dauki duk wasu abubuwa da ya san cewar shi ya siya da kudin sa yayyaga su ya je zuba su a masai
to
aka kama kes din sai take cewa wai ba wannan ne kes din ba ai kes din daddare ne ya neme ta yarinya tana kuka so tace bari ta rashi yarinya ta yi bacci tukun da kafin harkoki su kan kama shi kuma ya fushi ya ce ba ma ya so so da safe ya ce tafi gidansu kafin mace tafi ma ya kira ta ya abinda zai yi a gabanta da ya ce ko kina nan ko ba kya nan ni zan iya jiyar da kaina so ke ba ki da wani amfani kenan ya tura ta gida so aka zo aka same ni gashi sai na kirawo ta personal ba na so magana a gaban mahaifiyarta saboda ita mahaifiyarta in kai maganar yar a gabanta za ta zo ta tare ba za ta bari ka isar da sakon da kake son isarwa ba me ya jawo saboda jarabar san yaya akwai iyaye mata da wallahi ba sa san su bar ubayewa yar shi magana ta fahimta da zai fahimta shi zuwa ta akan hanya sai su zo su tare su ringa nuna su suke katon mata yanci su suke kaza kai uba ba wani abu za ka iya yi ba ko ma aka kawo sai dai ka ce a yi reconciliation ta koma a sasan ta su ta koma duk uba ba zai so ya ga shi a gida zauna ba in dai ta isa wuri duk yanda zai yi a sasan ta a koma zai yi mu da haka muka taso muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi sai na kirawo ta na ce da Allah ki sake min bitin abubuwan nan da suka faru bayan shi na buga mai waya dama na tambaye shi da abin da ya faru ya gaya mu ya ce duk abin da ta faɗa ba haka bane gashi dalili ta ne mai gori ne akan kayanta ita wannan kayanta ne aka da zuwa ka ba zai amfani da su ba tunda kaza ya faru shi ne sai na kira wuta sai na ce da aka kai ki dakin sa me ya faru sai ta shiru da sun kwaye da kai sai na ce kin ba shi kanki gaba daya nan mata sun koyar da kai taimar mushi sai na ce sai roba da cokali da kofi shin zaki gaza bashi wanda ba su da muhimmanci ai jikinki yafi wannan muhimmanci da kika doka kika mallaka masa gabaɗaya abinda zai dashi nace abinda yasa na kawo ki gefe mai magana da asusuba a gefe guda saboda ba na son wani ya zo ya hana ni gaya miki abinda ya kamata in gaya miki dan ba zan ji kunya gaya miki duk abinda nake so in gaya miki wanda zai zama masalahar aurenki ki zauna lami lafiya da mijinki ba
cewa nayi misali matakan da kuke dauka ko kuma ake zargin ana dauka kamar yadda kashakasha dokta ya kawo cewa akwai na kai duka akwai na cin zarafi ta hanyar magana ya ga ki mutuncin ta ya fada mata magana ta zagi ko mai ciwo to shine yake cewa ma a baya bayan nan ma wani wata siga ta fito kama sai ya hana su kudin shi
kenan economic violence
economic violence ko kuma ya sai mata
ba wata hanya
to babu wata hanya misali
da za a bi
da za a bi dan a horas da ita a matsayin narko misali
ni kana kamar ni yanzu misali zan baka misali akan kaina ni duk abin da mace za ta yi min bazan hana ta ci ba bazan hana ta sha ba duk haƙƙin da na san Allah ya dora a kaina zan bata amma ni na san hanyoyin da zan bi in sha sata
kamar
yau
na farko
dan ba mu misali dama irin waɗannan misalan muke so saboda manufar ita ce dukkanin mu mun yarda kai mu hangurba ko fadar magana mai zafi ga mace ko hana ta kudin ci bane ko wani abu mai kama da haka wato ba daidai bane
misali ba daidai bane gaskiya
da haka muna so mu fito da wasu hanyoyi idan mutane su fahimci cewa ba sai ka bata kanka lokaci a can ba zaka iya yi mata darko wato ka ladabtar da ita akan abin da kake ganin ta yi maka ba daidai ba ba tare da ka azabtar da yunwa ba ko ka azabtar da lafazi na cin zarafi ko kuma ma kai hannu ta hanyar duka ba
kaga na farko mace ko me kake bata ai za ta buƙaci irin su kayan dadi misali ko su tsire ne ko su apple ne wannan wasu abubuwa na extra
wasu abubuwa na ba sabon ba
ne yawa ko ka je rufai da ka siyo mata fura ko wata yar kaza ko wani shayi tana bukata ta ce shayi kala kaza nake so da diran sha kun saba kuna yin haka to diran ta bata min rai ba wannan labari
sai ka janye wannan
ai wannan dama
nagode Allah da bani
a gefe guda wallahi gefe guda nake ajiye shi
da na ba
da ko da ka siyo
ai dama abin ya faru ne kafin na fita ko zai faru ne kafin fita so ko da na siyo zan bayar a lokacin amma next zan yanke shi
wato dai
ko da kudin fatarwa nake bayar wato washe gari babu
kana da washe gari babu ya haƙƙin da Allah ya bayar ci
shi kada zan bata
zaka sauke
amma extra babu
abin da ake cewa privilege abubuwan jin daɗi
amma
ba zan yi shi ba
wani ba wani da mota sai wata mota zaka iya karban mukullin ka ko ka hana ta kudin mai
in hana kudin mai ba zan baka mukulli ba na da mukulli wata maka ta tsara ba amma sai in hana kudin man
haka ko kuma in za ta yi wani ankon wani
ma gyara ne in ji gyarawa in fakin dinta
tunda dai baka hana ta ci da sha ba
ai dakta na gode wa Allah da bani da na ba mazali ke amma ba zan ba
to sai ku biyo mu domin jin wannan sirri da barista ta ambata kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin kwalayyar dan adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura sai wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Jojone da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata su ne duniya su ne dadi
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden ya buƙaci Amurkawa ranar Laraba da su jurewa mummunar cutar coronavirus da ke karuwa. Firaministan Pakistan ya yaba wa shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump saboda fara aiwatar da shirin zaman lafiyar da ke nufin kawo ƙarshen rikici a Afghanistan. Firaministan Habasha ya yi watsi da kiraye-kirayen tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin cikin gida wanda tun ya kashe ɗaruruwan mutane.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumil da ya taya ni gabatar da shirin, da Chibahiro Jejone da ya hada, da injiniyan mu ne yanzu, ni Ibrahim Kalabati Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.